Najeriya na ci gaba da mai da martani don ganin da kiran gillan da ya auku kasa da bakwanni biyu kenan a Najeriya, inda akalla mutane 150 suka rasa rayukansu a harare daban-daban da suka hada da na 'yan bindiga a jihar Zamfara da kuma na Boko Haram a jihar Adamawa da kuma na kabilanci har ila yau a karamar hukumar Numan ta jihar Adamawa. A wani taron manema labarai da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke nan da ya gabatar, Alhaji Ado Dan Sodo ya kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen hare-haren, wanda ya ce na ci gaba da yawaita.
An kakkashe Fulani yara da manya, abin da kan ci maza da mata, ka duba ka gani to ina shanunsu, ya kuma aka yi da shanunsu. Haka dole ne mun sa ido muna gani gwamnati ta gaggauta ɗaukar mataki.
Wasu 'yan Najeriyan da sun alakanta kashe-kashen da ke ci gaba da wakana a Dazana da cewa yana da nasaba da siyasa, kamar da Malam Usman Danzuru ya shaida mani.
Siyasa ne duk ake wannan abin, kuma ba komai bane makiyan Buhari ne suke so su kawo rudani a kasa don a ce shi bai iya mulki ba. Ne abin da nake gani kenan. Kuma sa'a aka yi, wallahi tallahi, don ba don zuwan Buhari ba, da Najeriya rushe ma gaba da yanzu. To Allah ne yana son mu, kuma yana amsa addu'a mu talakawa, siyasa Allah ya kawo irin Buhari yayi.
Kasar da ke hawkuwa a Najeriya da ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar Amnesty International da ke kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun kashe fararen hula 357 a wannan shekara kacal, a harare 55 da suka kai musamman a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Watannin da aka fi samun hare-haren sun hada da watan Agusta, inda kungiyar ta kashe mutane 100, inda a watan Nuwamba kuma na bana kungiyar ta kashe mutane 76. Kungiyar da ta ce tun a shekara ta 2010 ne take tattara bayanai game da cin zarafi na bil'adama da ake zargin kungiyar ta Boko Haram da aikatawa, laifukan kuma da za su iya zama na yaƙi. Malam Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya, kuma ya mun bayani game da wannan kashe-kashe.
Nan da sauran tu'annati da ake zubar kuwa da mutane ne su bashi da makami, amma ya zo da kare kwana ma a kashe mutum. Kuma abin da muke kallo, wato shugabancin ne yana da rauni, kuma rashin hukunci. Inda akwai hukunci, ina tabbatar maka da wannan yawan kashe-kashen zai ragu, ba ma za a ma same shi. Na biyu kuma, ga talauci da yawan mutane ka tutu yanzu, wanda yake shi ya kawo garkuwa da mutane sai an biya kuɗi. To saboda haka wajibi ne gwamnati ta yi gyara ta kalli shin menene dalilan da yasa ake yawan halaka mutane, shin ta ina ne kuskuren yake domin a gyara.
Wanda yake tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi ke da sakon taziya a hare-haren da yawa kana a Najeriya. 'Yan Najeriya suna ganin sakon jimami ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu a wannan hare-hare bai isa ba. Dole ne gwamnati ta tashi tsaye, amma ya kama a garan bawul ga jami'an tsaron Najeriya tare da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Babban Yajifin Murya, Amurka daga Lagos.